sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na dare yau Litini 28 ga watan Agusta na shekara ta 2023. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku rahoto a game da shirin kasar Faransa na haramtawa dalibai mata sanya hijabi a makarantu gabanin komawa makaranta. Hakanan kuma za mu kawo muku rahoto na musamman a game da yadda gwamnatin Najeriya take shirin rabawa 'yan kasar tallafi da zimmar rage radadin tsadar rayuwa. Bayan nan muna tafi da shirin wasanni tare da Murtala Faruk Sanyinna. Amma kamun mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan, sai mun fara da jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce jakadan Faransa a Niger zai ci gaba da zama a ofishinsa duk da umarnin da sabbin shugabannin sojojin Niger suka bashi na ficewa daga kasar. Macron ya shaidawa taron jakadan Faransa a birnin Paris yau Litinin cewa ambasada Sylvain Ete zai ci gaba da kasancewa duk da matsin lamba da yake fuskanta. Ya kuma yi watsi da fargabar cewa fito na fito da sojojin da suka yi juyin mulki a Niger na iya zama mai hadari. Yana mai dagewa manufarmu ita ce mafi daidai. Wata wasiƙa daga ma'aikatar harkokin wajen Niger ta buƙace ta yi fice daga ƙasar a cikin sa'o'i 48. An ba da wa'adin bayan da ita ya ƙi amincewa ya gana da shugabannin sojoji waɗanda suka hambar da shugaba Muhammad Bazoum a wani juyin mulki a watan Yulin da ya wuce. Sojoji dai suna tsare da Bazoum da iyalinsa a fadar shugaban ƙasar. Wata mai shari'a a kotun tarayya Amurka ta yanke hukunci a yau Litinin cewa a watan Maris mai zuwa ne za a fara sauraron shari'a tsohon shugaban ƙasa Amurka Donald Trump kan zargin yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa na 2020 na jihar Georgia. Mai shari'a ta gunduma a Amurka Tanya Chutkan ta sanya ranar 4 ga watan Maris na fara sauraron babbar shari'ar, inda ta yi watsi da ranakun da masu shigar da ƙara da lauyoyin masu kariya suka nema. Masu gabatar da ƙara sun buƙaci a fara shari'a ranar 2 ga watan Janairu tare da zaben masu taimakawa alkali yanke hukunci a watan Disamba, yayin da tawagar lauyoyi da ke kare Trump suka nemi a dakatar da fara shari'a har sai watan Afrilun 2026. Hukuncin da Chutkan ta yanke yayin zaman da aka yi a yau Litinin ya sanya shari'a tsakiyar yakin neman zaben shugaban ƙasa Amurka na 2024. Inda Trump ke kan gaba a cikin 'yan takarar da ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar Republican takarar shugaban ƙasa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar tsaro ta FSB ta ƙasar Rasha ta faɗa a yau Litinin cewa an tuhumi wani tsohon ma'aikacin ƙaramin ofishin jakadancin Amurka da ke Vladivostok kan zargin tattara bayanai kan yaƙin Ukraine da zanga-zangar da aka yi a Rasha a madadin Amurka. Sanarwar da hukumar FSB ta fitar ta zargi Robert Chernov da tattara bayanai tun daga watan Satumba 2022, ciki har da shirin tilastawa jama'a su shiga aikin soja a Rasha. A watan Mayun da ya wuce, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi Allah wadai da rahoton kama Chernov da aka yi, tana mai cewa zargin da ake masa ba shi da tushe. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa Chernov ya yi aiki a ƙaramin ofishin na fiye da shekaru 25 kafin wata hukuma a waje da ke yi wa ofishin jakadancin Amurka aiki da ke birnin Moscow ta ɗauke shi aiki. Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira da a samar da hanyar sasanta duk wata takaddama cikin lumana da gaskiya ga duk wani ƙalubale da ke tattare da sayi hancin zaben shugaban ƙasar Zimbabwe da ya nuna Emmerson Mnangagwa ya lashe wani sabon wa'adi. Hukumar zaben ƙasar Zimbabwe ta faɗa jiya Asabar cewa shugaba Emmerson Mnangagwa, mai shekaru 80 da haihuwa, ya samu kusan kashi 53 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da Nelson Chamisa, mai shekaru 45 da haihuwa, wanda shine shugaban jam'iyyar adawa ta Citizens Coalition for Change, ya samu kashi 44 cikin 100 na ƙuri'un. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya damu da kama masu sa ido rahotannin da ke nuna an tsoratar da masu jefa ƙuri'a barazanar tashin hankali cin zarafi da tilastawa a cewar kakakinsa Florencia Soto Nino. Yayin da Chamisa ya ce zaben an tafka magudi, Manangagwa ya ce an gudanar da zaben a fili ba tare da wata tangarda ba. An shiga yini na hudu a yau Litinin a ce gaba da zanga-zangar nuna adawa da hauhawar farashin wutar lantarki da ake yi a Pakistan, yayin da wani faifan bidiyo na talabijin ya nuna wasu fusatattun 'yan kasar suna kona takardun biyan kudin wutar lantarki da aka aiko musu. Ma'aikatar samar da wutar lantarki a arewa maso yammacin lardin Khyber Pakhtunkhwa ta buƙaci 'yan sanda da samar da tsaro ga ma'aikatanta da kuma tashoshin wutar sakamakon barazanar hare-hare daga masu zanga-zangar. A wani mataki na kare lafiyar ma'aikatanta, hukumar wutar lantarkin ta umarci ma'aikatanta da su cire lambobin mota daga jikin motocinsu da ke nuna alamar kamfanin. Zanga-zangar dai ta ɓarke ne a ranar Juma'ar da ta wuce, ta kuma bazu zuwa garuruwa da dama da suka haɗa da Karachi, Lahore, Peshawar, Multan, Rawalpindi da Islamabad. Daga ƙarshe, sakatariyar kasuwancin Amurka Gina Raimondo ta faɗa wa takwaranta na ƙasar Sin a yau Litinin yayin wani taro a birnin Beijing cewa gwamnatin Biden na neman kyakkyawar gogayya da ƙasar Sin, kuma tattalin arzikin ƙasar Sin da ke ci gaba da bunƙasa yana taka rawa ga muradin ƙasashen biyu. Raimondo ta shaida wa ministan kasuwanci na ƙasar Sin Wang Wentao cewa yana da muhimmanci Amurka da Sin su kula dangantakar tattalin arziki mai ɗorewa. Wento ya ƙara da cewa na ƙuduri aniyar bunƙasa harkar kasuwanci da zuba hannayen jari waɗanda duka za su amfane mu baki ɗaya. Wanga ya kuma jaddada cewa dangantakar tattalin arzikin Amurka da Sin na da muhimmanci ba ga ƙasashen biyu kaɗai ba, har ma da sauran ƙasashen duniya. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai taskar rahotanninmu, wanda rahotanmu na farko zai kai mu tarayyar Turai, inda gwamnatin Faransa ta tsayar da ranar 4 ga watan Satumba a matsayin ranar da dokar hana sanya hijabi zuwa makarantun gwamnati za ta soma aiki a duk faɗin ƙasar. Matakin da ta ce zai taimaka wajen rage laifukan masu nasaba da cin zarafi bisa dalilai da na kyamar da addini. Wakiliyar muryar Amurka a Turai Ramutu Garba Baba ta jiyo ra'ayoyin waɗanda haramcin zai shafa, kuma ga rahoton da ta aiko mana daga Jamus.
Car la laïcité c'est un devoir pour tous et c'est un droit pour chacun.
Muryar ministan ilimi na Faransa Gabriel Atta a yayin da yake jawabi kan mahimmancin ilimin boko da kuma irin kalubalen da ya ce makarantun boko a Faransa ke fuskanta a baya-bayan nan, wato na cin zarafi mai nasaba da addini da ya karu. Batun dai hana sanya a baya ko hijabi da aka jima ana tafka muhawara mai zafi a tsakanin masu goyon bayan hana ɗalibai zuwa makaranta da a bayan da kuma masu adawa da dokar da ke ganin wani shiri ne na takura musulmai mata na ci gaba da ɗaukar hankali a ciki da ma wajen ƙasar. Amma ko me matan da dokar ta shafa ke cewa? Ga ra'ayin wata ɗaliba mai suna Umu Masauda.
Nan ga Faransa kuma a ce cikin demokrasiya muke kuma macen bata da inci a ce ta sa kayan da take so. In akwai mutanen da suke son ƙananan kaya su sa ƙananan kayansu. Don me ba a bari waɗanda suke so su rihe jikinsu su rihe jikinsu.
Ita kuwa Halima Sanda cewa ta yi duk da cewa babu aibu a wannan dokar, amma kuma akwai abin dubawa.
Don dai don a guje wa bambance-bambance tsakanin talibai ne, to ba lalle ba ne mara kyau ne. Amma idan har ana son a toye addinin musulunci da kuma a bata muna matasa, to wannan munafinci ne da rashin adalci. Burina shine a samu yarjejeniya. Mu musulmai masu rayuwa a nan, mu mutunta dokokin kasar ta Faransa, mu guji sanya hijabi a wuraren inda aka hana.
Rahotanni dai na nuni da cewa akwai musulmai fiye da miliyan 5 yanzu haka da ke rayuwa a Faransa. To koya wannan sabuwar dambarwar za ta kaya? Dr. Garba Musa, wani mai sharhi ne kan siyasar ƙasa da ƙasa a Faransan, ya ce yanzu dai abin da ya rage ƙungiyar musulmai a Faransa ce za ta ɗauki mataki na gaba.
Ƙungiyar musulmai ta Faransa su ne yanzu za su ɗauki matakai su kai kara da kotu matakin da gwamnati ta ɗauka ba daidai yake ba batun harkar alabaya da ake su sun consideration shi kaman hijabi ne na musulmai na musulunci. A gani abunda kotu in za ta gwada yana iya yi kotu in ta yadda abunda gwamnatin ta gwada kuma yana iya yi an fata improve din shi.
Yanzu dai abin jira a gani sakamakon da ake ganin zai biyo bayan matakin da musulman na Faransa za su dauka na neman kare yancinsu da zarar dokar ta soma aiki a watan Satumba mai zuwa. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus.
To an gaishe ki Ramatu Garba. Yanzu sai rahoto na musamman a game da tallafin gwamnatin tarayyar Najeriya da take shirin rabawa 'yan kasar da zaman rage radadin tsadar rayuwa da 'yan kasar ke fama da shi wanda Sani Shu'aibu Malumfashi ya hada mana. Gare ka.
A Najeriya, kuncin rayuwa na ƙara ta'azzara sabili da hauhawan farashin kayayyakin abinci da na masarufi. Kudin shiga motocin sufuri ya ƙaru. Dama kudin manyan makarantu na gaba da sakandare duk ya ƙaru. Ƙarin da ba taɓa ganin irin shi ba a tarihin ƙasar. Wannan ya auku ne sanadiyar janyewar tallafin man fetur da aka yi sai kuma gefe guda inda gwamnati ta janye tallafin da take baiwa manyan jami'o'i a ƙasar. Dede dan a tallafo tattalin arzikin ƙasa. Juma'a da ta gabata ne shugaba Tinubu ya ce gwamnatin tarayyar Najeriya za ta baiwa kowace jiha tsabar kuɗi naira biliyan 5 don a sayi kayan abinci a rabawa jama'a don a rage raɗaɗin ƙuncin da ake ciki a halin yanzu. Ko da yake dai al'ummar ƙasar sun yi na'am da wannan ɗauki da aka samu, amma akasarinsu sun koka cewa za a iya yin coge a wannan lokaci domin san rai zai shiga ciki kamar da yadda wannan malama Sa'a Muhammad ta yi bayani.
Muna godiya ga Allah da ya kawo mana wannan tallafi, muna cikin halin tsanani da kunci. Muna roƙon waɗanda aka ɗora mu alhakin rarraba kayayyakin nan ga kai gurinmu, mu mata waɗanda ba mu da mazaje da masu marayu da waɗanda ma ke da mazan sun gudu sun bar su. To muna roƙon shugabannin da aka danka mu wannan su taimaka su ba talakawa kada su ƙara mu mai ƙarhi-ƙarhi saboda wallahi mata muna cikin hali.
Sunana Komar Shafa'atu Salihu na Kaura, Executive Director Voice of Women and Child Initiative. Alhamdulillah muna godiya da tallafin da shugaban ƙasa ya bayar a siyasi a raba mu al'umma. Ina ba da shawara ga gwamnatocin jihohi da su kalli rukunin mata. Ina nufin jawarawa waɗanda aka saka aka bari da 'ya'ya gabansu, sannan kuma da kuma mata waɗanda mazajensu suka rasu suka bar su da marayu. Alal haƙiƙa irin waɗannan su suka yi buƙatar a taimaka musu da kuma sauran al'umma don kauce ma barace-baracen da suke yi da shiga gidaje da inda duk suka ga za a ɗan taimaka musu suna nan. Wannan idan aka taimaka musu kuma aka ba hannu na ƙwarayya aka ba su, insha Allah za a rage raɗaɗin da ake ciki in Allah ya yarda. Ina ba da shawara don Allah wannan lokaci ba lokacin siyasa ba ne, ya kamata a samu hannu na ƙwarai masu amana waɗanda za su ba da kayayyakin nan ya kasance abin nan ya kai ga gaci kowa ya samu waɗanda ake da nufi a taimaka masu ma sun samu.
Hajiya Shafa'atu Labo, shugaba na ƙungiya mai zaman kanta da ke ƙoƙarin tallafawa ilimin mata da yara ƙanana. Shi kawo Haji Salele Ahmad Malumfashi ga yadda ya dibi lamarin.
To ni tsakanina da Allah is a good developer, abu ne mai fa'ida in za a yi kamar da shi yadda ya kamata. Amma abun da muke so ku lura da shi, da aka yi canjin kuɗi mutane sun sayi hatsi sun ɓoye, kuma shi ne aka cewa yanzu ake kawowa kasuwa ana ɗaukowa kuɗi shi suna ƙara ɗaga shi har ya kai buhun masara a cikin kazana ya kai 55,000. yanzu an ce gwamnati an ba su kuɗi biliyan kaza. Bayan can mutanen za su taho da wannan masarar, sai farashin wannan masarar ya kai 100,000 in ba a yi wasa ba, in ita za a saya. Amma abun da mu muke gani zai fi kyau idan zai yi kuma akwai store da aka ce an sa masara kamar irin namu din kaza nan mun san akwai dutsen ma inda aka aje irin waɗannan abubuwan, to gwamnati ta sai wannan abincin. Domin su waɗannan mutanen da ke burin su daga abun ya fadi sama, sai ta so wancan ta rage shi. Can gaba ita kuma sai ta amfani da wannan kuɗin a sake sayan wani asa bayan amfanin gona ya sauka ƙasa, farashin shi ya sauka. Sannan kuma rarraba shi tsakani da Allah, wasu za su samu wasu ba za su samu ba. Guri wanda Allah ya ba ya samu ya gode. Dama tuntuni haka ake yi, gwamnatin a yana badawa.
Shin ko yaya gwamnatin jihar Katsina za ta gabatar da wannan sako na gwamnati ga talaka? Kakakin gwamnan jihar Abubakar Badaru Jikanshi ya yi ƙarin bayani.
Shi wannan tallafi akwai yadda take so a yi su, domin za a sai shinkafa tan 100,000 da kuma masara tan 40,000 da kuma takin zamani domin amfanin manoma. Gwamnatin jihar Katsina ƙashin Malam Dauka Umar Raɗa za ta yi iya bakin ƙoƙarinta don ganin ta yi ma al'umma jihar Katsina adalci wajen rabon wannan kaya. Ba mu tunanin cewa za a ware wani a ce ɗan jam'iyyar APC ne, a ce ɗan jam'iyyar PDP ne, ko Abga ne, ko wata jam'iyya. Dukkan wanda yake ɗan jihar Katsina ne gwamnatin Malam Dauka Umar Raɗa za ta amfana da shi.
Sunana Mustapha Jafaru Kaura, mai magana da yawun gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal Dare. Zancen wannan sha'anin ba da tallafi na gwamnatin tarayya ya zo kankali ne, saboda mu ko da ya zo ya isko mu tsugunne ya samu gwamnatin Dauda Lawal, domin an naɗa ƙarfan kwamiti tun asali. Babu wani tunani ko haufi dangane da cewa za a yi wani tsambari wurin bayar da tallafin nan idan an tashi. Ba da jimawa ba, idan aka fitar da tsarin da criteria din yadda za a raba abin, insha Allah mutane za su ga da cewa ba a yi wani niyyar tsambari ba. Dauda Lawal ba ya da niyyar ya gwada wani bambanci tsakanin wannan da wancan, duk ɗan jihar Zamfara naki ne, shi gwamnan kowa ne. To don haka wannan tunani ma a bashi, ba za a yi shi ba insha Allah a ƙarƙashin wannan gwamnati mai ci yanzu a jihar Zamfara.
Kakakin gwamnan jihar Zamfara kenan. Dr. Ahmed Abubakar, Mascom na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, ya ce yi wa jihohi na Najeriya kuɗin goro wajen ba da kuɗin tallafi bai yi daidai ba.
Ni a nawa fahimta ne cewa wannan rabon da aka yi equally ga baki ɗaya a ƙasa bai yi ba. Ya kamata a ce jihohi da suke da yawan mutane kamar Kano da Lagos, ya kamata a ce nasu ya bi na sauran jihohi. So da al'ummarsu sun fi dawa fiye da sauran jihohi kamar su Zamfara, kamar su Ebonyi, kamar su Abia, haka ba su da yawa kamar Lagos da Kano. Bayan haka kuma tunda rashin aikin ya yi yawa ga matasa, da gwamnati ta yi ƙara tsokan matasa aiki kamar ɓangaren civis, misali 'yan sanda da sojoji, tunda insecurity ya yi yawa particularly a arewacin Najeriya, da za a da wannan amfani da wannan kuɗin a ɗaukar youth a matsayin aikin 'yan sanda da sojoji zai taimaka sosai. Tunda ran da kowane yaran aiki ana biyan su na albashin, za su taimaka ma iyayensu, matansu, 'ya'yansu da suke zama da su.
Shin ko yaya Aminu Ibrahim, masanin tattalin arziki kuma mai yin sharhi game da harkokin yau da kullum, zai ce game da wannan kuɗi da aka bada bai ɗaya ga dukkan jihohin tarayyar ƙasar?
Shi subsidy lokacin da yake wannan amfanin kowa yana samu, kowa ya je sai mai da sauki. In za ka shiga mota za ka samu sauki saboda mai yana da sauki. Amma shi wannan palliative taimakon da gwamnati ta bada domin a rage raɗaɗin wancan subsidy in da aka janye, ba fa zai kai ga kowa da kowa ba ne. Domin in ka duba yanzu gwamnati ta ce ta ba kowace jiha ₦5.5 billion na naira. To mu ɗauka kamar jihar Kano, masu mutane kusan ₦20 million, ka ba su ₦5 billion, me ₦5 billion zai yi a Kano? Inda a ce za a raba mu mutanen Kano wannan kuɗin ne ga baki da ƙyan ne, wani zai samu ₦500. Ka duba kamar Bayelsa, duka yawansu ba su wuce ₦1 million ba ko ₦1 million. Ka ɗauki ₦5 billion ka ba mutanen Bayelsa ko Abia State, sannan ka ɗauki daidai wannan kuɗin kuma ka ba mutanen Kano ko ka ba mutanen Katsina ko ka ba mutanen Kaduna. Ai, ka ga ba a yi adalci ba. Ya kamata tunda akwai wani tsari da gwamnati take da shi na raba kason arzikin ƙasa, abin da za a yi sai a duba yawan mutane, sai a ɗauko kuɗin na a raba shi kowace jiha a ba ta daidai yawan mutanenta. To nan ne aka yi adalci. Bugu da ƙari kuma a nan ma an sani. Yanzu kamar yadda na ce rabon arzikin ƙasan nan da ake yi, in ka duba kafin a raba ma kudin da aka samu daga bangaren man fetur su jihohin nan da suke ake samu mannan a wurin su saboda wasu abubuwa da suke faruwa na gurbacewar muhalli akan cire masu kaso 13% a basu saboda su fuskanci wannan matsalolin da yake tattare da yanayin wurin nasu to me zai hana da aka zo wannan kuma a sake duba irin yawan mutane shi ma ai wannan kaso to anan kira na ga shine wakilanmu da ke National Assembly to ya kamata su sadu da shugabannin National Assembly su janyo hankalin su kai wannan abin fa da ake yi akwai gyara saboda haka muna bukatan ku je ku sauna da shugaban kasa tunda dai ba an riga an raba wannan abin ba a sake duba yadda za a yi wannan kaso din a bisa adalci sannan kuma yanzu an ce shugaban kasa ya bada kowace jiha trailer 5 na shinkafa buhu 3,000 kenan ko ka ba bayarsa 3,000 ka ba Kaduna 3,000 inda za a raba su kawai a karamin local government a jihar Kaduna akwai wayanda kofin madara din nan ba za a samu ba
hakika raban kayan agaji a irin wannan mawuyacin hali da ake ciki ko wanda kowa ya ji a jika sai fa sahihan mutane masu amana raban kayan agaji bai daya na da bukatar dibawa don ayi gyara sabanin hakan tayu talaka ayi mai wakatikata shi Sani Abdullahi Fashi mura Amurka daga Katsina a Najeriya
Maimaitin rahoton Sani Shu'aibu Malumfashi a kan shirin gwamnatin Najeriya na rabawa 'yan ƙasar tallafi domin rage raɗaɗin rayuwa kenan an gaishe ka. Masu sauraro kafin mu ci gaba a shagata da wannan waƙar. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar kasar Spain ta gudanar da wani taron gaggawa a yau Litinin yayin da shugabanta Luis Rubiales yake fuskantar dakatarwar hukumar FIFA da kuma aka kausar suka kan zargin sumbatar wata 'yar wasa a baki ba tare da amincewarta ba. Bayan nasarar da kasar ta Spain ta yi na lashe gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata, Rubiales ya ƙi yayi murabus na ƙashin kansa saboda lamarin. 'Yan wasa da kuma masu horar da su duk sun buƙaci shugaban da ya sauka daga mukaminsa yayin da ita kanta gwamnatin kasar ma tana buƙatar ya tafi. Hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta buɗe wani zaman ladattarwa kan Rubiales a ranar Alhamis, kana ranar Asabar kuma aka dakatar da shi na tsawon watanni 3 daga dukkan hargogin wasan kwallon kafa na ƙasa da ma na matakin ƙasa da ƙasa har sai an kai ƙarshen binciken da ake yi. To sai dai Rubiales ya ce zai yi amfani da damar binciken na FIFA domin bayyana rashin laifinsa a kan lamarin. 'Yar wasa Hermoso da Rubiales ya sumbata ta ce ya yi ne ba da amincewarta ba, kuma hakan ya jefa ta a cikin wani hali yayin da ta sami goyon bayan takarorinta 'yan wasan ƙasar da ma yawancin al'ummar ƙasar. Kasar Sweden ta tura Amurka inda ta haye sama zaman ta daya a jadawalin mafifitan kasashe ta haujin kwallon kafar mata a duniya sakamakon bajintar da ta nuna a gasar cin kofin duniya ta bana a Australia da New Zealand. Sweden wacce ta kai wasan kusa da ta ƙarshe ta gasar a yanzu ta haye sama da matakai biyu a jadawalin na baya-bayan nan da aka fitar. Spain da ta lashe gasar ta bana kuwa ta haye a zaman ta biyu a duniya, yayin da Amurka da ke sama a da ta sauko zuwa ta uku. Ingila ce ta hudu, Faransa ta biyar, Jamus ta shida, sai Netherlands ta bakwai, Japan ta takwas, inda Brazil ta koma ta tara, yayin da Canada take ta goma a duniya. A nahiyar Afirka kuma Najeriya ce ke ci gaba da rike kambin ta daya, yayin da ta koma ta 32 a duniya. Afirka ta kudu ce ke binta a matsayin ta biyu kuma ta 45 a duniya, inda Kamaru take ta uku a nahiyar Afirka kuma ta 56 a duniya. Kasar Morocco ce ta sami ci gaba mafi girma a jadawalin na baya-bayan nan, domin kuwa ta haye matakai har 14 ta koma ta 58 a duniya, kuma ƙasa ta hudu a nahiyar Afirka. A halin da ake ciki kuma, Majalisar Wakilan Najeriya ta buƙaci hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar ta NFF da ta gabatar mata da dukkan takardun bayanan biyan albashi da haƙƙoƙin 'yan wasan ƙasar mata na Super Falcons. Takaddamar biyan haƙƙoƙin ta ɓarke ne tun kafin soma gasar cin kofin duniya ta bana, inda har 'yan wasan mata na Najeriya suka yi barazanar ƙauracewa wasansu ta farko ta gasar ta cin kofin duniya sakamakon rashin biyan su haƙƙoƙinsu. To sai dai daga bisani sun haƙura suka ci gaba da fafata gasar har ya zuwa inda Ingila ta fitar da su a matakin 16 na gasar. Majalisar Wakilan ta shiga tare da zimmar shawo kan matsalar, inda har ta gayyaci shugaban hukumar ta NFF Ibrahim Gusau domin amsa tambayoyi ko baya ga rashin biyan haƙƙoƙin 'yan wasa. Haka ma ƙasar ta kasa samar da dukkan ababen da 'yan wasan ke bukata a lokacin gasar ta cin kofin duniya, inda aka ruwaito wasu 'yan wasan mata suna cewa hatta ɗakunan kwanansu sai da aka haɗa su a wasu lokuta. To sai dai a yayin da ya bayyana gaban Majalisar Wakilan, shugaban na NFF ya ce duk abin da hukumar ta yi su ne da ɗan tallafin da take samu daga hukumomin FIFA da CAF, amma babu ko sisin kwabo da ya shigo daga gwamnatin tarayyar Najeriya ko da kuwa na biyan albashin jami'ai da ma'aikatanta. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Sake da Murtala Faruk Sanyin na. Masu sauraro, kafin mu karkare shirin, yanzu ga Hafiz ya sake dawa da labarai, amma wannan karo a takaice.
Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce jakadan Faransa a Niger zai ci gaba da zama a ofishinsa duk da umarnin da sabbin shugabannin sojojin Niger suka ba shi na ficewa daga kasar. Macron ya shaidawa taron jakadun Faransa a birnin Paris yau Litinin cewa ambasada Sylvain Ete zai ci gaba da kasancewa duk da matsin lamba da yake fuskanta. Ya kuma yi watsi da fargabar cewa fito na fito da sojojin da suka yi juyin mulki a Niger na iya zama mai haɗari. Yana mai dagewa, manufarmu ita ce mafi daidai. Wata mai shari'a kotun tarayyar Amurka ta yanke hukunci a yau Litinin cewa a watan Maris mai zuwa ne za a fara sauraron shari'a tsohon shugaban ƙasa Amurka Donald Trump kan zargin yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa na 2020 na jihar Georgia. Mai shari'a ta gunduma a Amurka Tonya Chutkan ta sanya ranar 4 ga watan Maris na fara sauraron babbar shari'ar, inda ta yi watsi da ranakun da masu shigar da ƙara da lauyoyin masu kariya suka nema. Hukumar tsaro ta FSB ta ƙasar Rasha ta faɗa a yau Litinin cewa an tuhumi wani tsohon ma'aikacin ƙaramin ofishin jakadancin Amurka da ke Vladivostok kan zargin tattara bayanai kan yaƙin Ukraine da zanga-zangar da aka yi a Rasha a madadin Amurka. Sanarwar da hukumar FSB ta fitar ta zargi Robert Chernov da tattara bayanai tun daga watan Satumba 2022, ciki har da shirin tilastawa jama'a su shiga aikin soja a Rasha. Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira da a samar da hanyar sasanta duk wata takaddama cikin lumana da gaskiya ga duk wani kalubale da ke tattare da sayi hancin zaben shugaban ƙasar Zimbabwe, da ya nuna Emmerson Mnangagwa ya lashe wani sabon wa'adi.
Thomas Suraro, da haka ne kuma muka za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na daren yau Litini. Idan Allah ya yarda, zuwa gobe da safe za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Leathers Gresham da injiniya mu na yanzu Jumbe Hamza, ni Aisha Mu'azu nake cewa asubahi ta gari. Ma'asalam.